أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساتذة ديوتين mun yi karatu cikin wannan littafi mai albarka na Adda'u Waddawa. Mun karanta fasali da yake magana akan yadda saƙon Allah yake tasiri wajen samar da kiskewar ƙasa da kuma girgizar ƙasa. Yana daga cikin tasirin saƙon Allah a bayan ƙasa, kuma yakan yi tasiri a inda aka saba ma Allah ne. Kamar yadda muka karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da suka je wucewa zuwa Tabuka da sahabbansa ta garin Samudawa, Annabi ya musu kashedi cewa kar su yi amfani da wani abu na cikin wannan alƙarya. Ruwa ne ko wani ruwa ne, saboda tasirin da saƙon Allah su yi a cikin wannan karkariya ne. Saboda ka saba ma Allah, yakan bar gurbi a waje, yakan bar gurbi a waje. Haka nan saba ma Allah, yakan bar tasirinsa a wajen da aka yi shi. Yau fasalin da za mu karanta, تأثير المعصية في هيئة الإنسان وخلقه. تأثير صاحب الله جمد هيئة تدن أدم يلي ندن أدم صاحب الله يكن يتأثير أصور المتوم تشنزى مش كمني تسفى متاشي da wata sifa ta dabbobi ko abin tsoro a tsakanin al'umma. Saƙon Allah yakan canza hai'a ta mutum. Za mu zo mu karanta a gaba, akwai dangin laifuffukan da idan mutum ya duƙufa ya rungume su, waɗansu sukan canza yanayinsa ya dawo kamar jaki, wani ya dawo kamar wani mugun dabba daga cikin mutane, imma ɗabi'arsa ko kuma su a tsuwa. Wa halkihi, sannan saƙon Allah yana tasiri a halittar mutum. Halittar mutum, yadda Allah ya zuba wa mutum diri, saƙon Allah yakan yi tasiri wajen tauye wannan halittar ko nakasa wannan halittar ko canza ta. Malam ya ce, wa amma ta'asirin zunubi fi suwari, amma ta'asirin zunubai akan surori sifa da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane akan sa wal khalqi da kuma halitta akan Allah na ta'asiri akan halittar mutum yazam halittar ta samu tawaya وقد روى الترمذي في جامعه ما لن يتي حقيقة الإمام الترمذي يارويتو أسكن جامع ناشي عنه صلى الله عليه وسلم بقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي خلق الله آدم الله سبحانه وتعالى يا هلت النبي آدم وطوله في السماء 60 ذراعا أي النبي آدم أتأيه تسمى ذراعي 60 ذراعي شيني كامو درغوي ورحمو زوات رشنياكو تو إدن تقود كامو 60 أولاً كامو 60 الله سبحانه وتعالى يهل تسعين النبي آدم عليه الصلاة والسلام زرائي ستين فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن تومتاني بسبوشيبا سنة توايا سنة بايا بايا سنة بايا بايا حرزوا ينزو إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت لديك مكانا با مفهوم ابن ابن القيم يكاو بمحورنا الحديثي الله يا هلت النبي آدم عليه الصلاة والسلام زراء سستين أسئي تغرغدم يبدأ متاني شكي ساقون الله ونن ساقون الله ما كوي نا نكسا حلت رسو سنا بايا سنا ساقون الله ساقون الله ما كوي حلت رسو سنا نكسا سنا بايا هر أكدو أكوائي غني yadda yau wannan al'umma muka samu kanmu jama'a mu'min da wannan shine abin da ibnu al-qayyim yake so ya isar cewa an halitta annabi adam alayhi salatu wa salam zira'i 60 sayin sa a tsaye to amma mutane basu gushe ba halittu basu gushe ba suna tawaya suna baya suna baya suna baya har suka zama wannan matsayi da suke ciki jama'a mu'min da wannan hajarul aswad annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan shi dutse ne daga cikin duwatsun gidan aljanna ai ka ganshi baki annabi yace saqon Allah ne na mutane ya bakanta hajarul aswad jama'a mun fahimta dawar mutane ya bakanta hajarul aswad ya dawo baki haka da ake ce mishi hajarul aswad annabi yace fari ne sal ba ganin yadda ake tafiya aikin haji dan wiwi ma in yi siyasa ya samu ya je shi ma ya shafa shi to a taƙaice sabon Allah yakan tauye abubuwa da yawa daga yanayinsu na asali ya maida su na ƙasassu tauyayyu malam yace فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجر والخونة إذن الله سبحانه وتعالى ينانكن زي أركتي كتا من الظلمة دك الظالمين والفجر دفاجرين والخونة دمها إنتا إذن الله زي أركتي كتا زي أركتي دنيا دك شر فاجرين daga sharrin azzalumai da mahaƙinta yukhriju abdan min ibadihi min ahli baiti nabiyhi sallallahu alaihi wasallam to Allah sai ya tayar da wani bawa daga cikin bayinsa daga cikin ahli baiti na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mahadiba kenan yana daga cikin aqidar ahli sunnati wal jamaa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar akwai mahadi al-muntazar shi wannan mahadi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sunana daya da sunansa sunan mahaifina daya da sunan mahaifinsa. Annabi yace kuma daga tsatsona yake, yana daga cikin familin na na Fatima radiyallahu anha, kuma yana daga cikin gidan Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Jama'a mun fahimta? Ba kuma din ƴan Shi'a ba. Kun san akwai ne ƴan Shi'a ko? Su already nasu kusan shekara 2000 yana cikin wani kogo ya buya. Kullum ana zuwa ana roƙonsa don Allah ka fito duniya, azzalumai sun yi yawa. To ba wannan mahadin ba. Wannan mahadi da suke magana a kai, wannan drama ne kawai. To amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa mahadina nan tafe, kuma bayyanar mahadi ɗaya ne daga cikin alamomin tashin alƙiyama. Kusan da yawa daga cikin malaman musulunci sun ma raddaha cewa a cikin alamatus sa'a al-kubra bayyanar mahadi yana daga cikin na farko-farko wadda zai fara bayyana, sannan kuma sauran sai su yi ta biyowa baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mahadi ya zo zai cika duniya da adalci, zai kawar da zalunci, zai yaƙi zalunci, zai tabbatar da adalci yadda duniya ta cika da zalunci, haka kuma zai zo ya cika duniya da adalci. To sai malam ya ce idan Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin zai tsarkake ƙasa daga azzalumai, zai tsarkake ƙasa daga fajirai, zai tsarkake ƙasa daga mahaƙinta, yukhriju abdan min ibadihi, zai fitar da wani bawa daga cikin bayinsa, min ahli baiti nabiyihi sallallahu alaihi wa sallam, wadda yana daga cikin ahlul baiti na annabinsa sallallahu alaihi wa sallam, yamlaqul arda qistan, zai cika duniya da adalci, kama muliat jawran, kamar yadda aka cika duniya da zalunci. Jama'a mun fahimta? Yana daga cikin gagarumin aiki da mahadi zai zo ya aiwatar shine tsarkake ƙasa daga zalunci da fajirci, cika bayan ƙasa da adalci da tabbatuwa akan addini. Fa yamlaqul arda qistan, zai cika ƙasa, zai cika duniya da adalci, kama muniat jawran, kamar yadda aka cika ta da zalunci. Wa yaqtulu al-masih al-yahuda wan-nasara, sannan al-masih annabi Isa alayhi salatu wa salam zai zo ya kashe yahudawa da nasarawa. Jama'a mun fahimta? Domin annabi Isa alayhi salatu wa salam yana zuwa ne a bayan zuwan mahdi. Yakan zo ya same al'ummar duniya, al'ummar musulmai da mahdi a cikinsu. Ana gudanar da addini akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ana tafiya akan nagarta, duniya ta cika da adalci. To kwatsam, kuma sai ga annabi Isa alaihi salatu wa sallam. Domin lokacin da annabi Isa ya sauko, har mahdi zai yi mishi ta yin limanci, sai ce a ai kai ka dace ka limance mu. Wa yaqtulu al-masih al-yahud wan-nasara, al-masih zai kashe yahudawa, zai kashe nasarawa, wa yuqimu ad-dina, zai tsaida addini tar alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu, wadda Allah ya aiko manzansa da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa tukhrijul arda barakataha, kasa ita ma to za ta fitar da albarkatunta. Dama abinda ke tauye albarkar ƙasa da rayuwa shine zalunci. Abinda ke fitar da albarkar ƙasa shine adalci. Daga lokacin da ƙasa aka tsarkake ta daga zalunci, aka tsarkake ta daga fajirci, to daga lokacin duk abinda ke bayan ƙasan sai ya fara albarka.
jama'a mun fahimta saboda ka daga lokacin da aka zo aka yi wannan aiki na tsarkake bayan kasa na tabbatar da adalci a bayan kasa malam yace wa tukrijul arda barakataha to kasa sai ta dinga fitar da albarkatunta albarkatunta wa ta'udu kama kanat sai ta koma kamar yadda asali take da cikakkiyar albarkan bayan Allah muna fahimta yanzu kenan kun ga mun fahimci cewa tabbas sabon Allah yana daga cikin abin da ke ta'asiri wajen hana kasa ta fidda albarkatunta yadda ya kamata jama'a ai mun fahimta saboda haka wanda ya fahimci addini da kyau ba zai damu da ya ɓuya ya saba ma Allah ba domin abin da ke kawo naƙasa ma al'ummar abin da ke kawo tawaya ma al'ummar abin da ke kawo rashin albarka ma abin da al'ummar suke nomawa shine wannan saƙon Allah kenan kaga babu ruwan wannan amfani da kayi ne a kwaigo kayi a bayyane abin da zai tauye shi kawai shine saba ma Allah yanzu ɓoyewanka ya kyafi tsakaninka ne da su mutane ƴan uwanka jama'a mun zai dafa amma dai tasirin sabon Allahnka duk inda ka saba ma Allah to yakan haifar da wannan tasiri kuma mu yi kokari mu yi makan mu kiyamul laili mu inganta makan mu rayuwa ta hanyar biyayya ma Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai mun fahimta ko ƴan uwa malam yace wa ta'udu kama kanat saboda ka kasa sai ta dawo yadda take hatta innal isabata minan nasi har yakan kai ma tawaggar mutane gungu na mutane la ya'kuluna rummana sukan ci rumman daya kuma ya wadace su hadisi ne ingantacce al-Imam Muslim ya fiddishi yana nan daga cikin dogon hadisi ne a ƙarshen Riyadus Salihin an kawo hadisi wanda ya ta magana akan dujal ne zuwan ya ajuju wa ma ajuju duka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi magana a ce rumman fa guda ɗaya rumman za a samu mutum kamar 30 su ci rumman din kuma dukkan su ya wadace su saboda me saboda yanzu komai yayi albarka tana fitar da ƴaƴan manya-manyan ƴaƴa a satin da ya wuce ba mun karanta ƴaƴan alkama da aka samu a waɗansu shekaru can baya ya kai ƙwallon dabino ba malam ya ce hatta innal isabata minan nas har takan kai ma jama'a da yawa daga cikin mutane la ya'kuluna rumana za su ci rumman wa yastazilluna bi ihtiha sannan za su inwantu da bawanta rumman girman rumman din nan duk bai wuce lemo ba amma kamar mutum 20-30 za su ci guda ɗaya kowa ya ishe shi tsawon rumman ɗin da aka tsare kamar yadda ake tsare lemu haka ake tsare shi ɓawonsa da aka tsare kuma za su zauna a ƙarƙashin ɓawon su ji inuwa a sha inuwa da ya haifar da haka adalci idan da misali a ce karatunmu karatu ne da za mu sa shi a cikin aiki jama'a ai kun ga mun samu hanyar samar ma kanmu sauki haka ne ba sharadi ba ne sai cewa duka al'umma an daina sabon Allah abinda ake bukata ku kanku nagartattun ku tsayu a kan abin ya zama alkhairi shine yake bayyana a cikin al'umma alkhairi shi yake bayyana a cikin al'umma wani wanda zai je ya fake ya aikata laifi ɗaya ko biyu ba zai cutar da alkhairin ku ba amma inda aka ce gurɓatattu su ne mafi yawa ko kuma ɓarnan shi ne ya fito ɓololo a cikin al'umma to an damu da wahala jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari a cikin wannan hadisin yake cewa idan dujal ya fito ina nan annabi ya ce to ni zan tare muku dujal wa in yakhruj wa ana fikum annabi yace fa ana hajiduhu dunakum annabi yace idan dujal ya bayyana ina raye annabi yace to ni zan tinkari dujal zan hutar da ku wa in yakruj walastu fikum annabi yace idan kuma dujal ya bayyana bana nan famru'un hajiju nafsi annabi yace to kowa ya fama da kan lokacin da mahdi ya bayyana ya kuma zo ya kama wannan aiki da muka ambata nan akai na tsarkake kasa ya yaki zalunci domin hadisin muslim ya nuna yana wani fagen yaki ne ma dujal yake bayyana kuma an fahimta to idan dujal ya bayyana sai kuma fitina sabuwa fil ta saki tsarkewa a duniya a gashi mahadi ya zo ba ga abubuwa suna ta kyautatuwa ana ta tsarkake kasa ana ta aikin alkhairi a bayan kasa to kullum sai kuma dujal sai ya bayyana idan dujal ya bayyana fitina mai girma za ta afko a duniya irin fitinar da duniya ba ta taba ganin irin ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya sifanta dujal da sharrin dujal sahabbai suka ce mishi ya manzon Allah suka ce wani adadin lokaci zai dauka a cikinmu shekaru nawa zai yi ko watanni nawa zai yi ko kwanaki nawa zai yi a cikinmu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwana 40 zai yi amma a cikin waɗannan kwanaki 40 annabi ya ce akwai inin da tsayin inin ya kai shekara guda akwai inin da tsayin inin ya kai wata guda akwai inin da tsayinsa ya kai sati guda sauran kwanakin kuma kamar daidai da kwanakin ku irin na yau da gobe annabi ya ce zai kada duniya kudu da arewa suka ce to a waɗannan kwanaki yaya za a yi ya iya shiga duk inda zai shiga annabi ya ce sauri yake da shi kaɗawa yake yi kamar yadda iska take kaɗo hadiri bayan zunnan za ku ji hadiri ya taso ba kafin ka shiga gida ba ruwa ya sauka ba ya ce to haka shi ɗaya dujal yake tafiya saboda da rana za ka ji an ce maka yana ta can wajen China kafin 12 ko karfe 2 ya ce maka ya shiga wata jiha a cikin kasar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk ta inda ka ji dujal ya kullo annabi ya ce kai kuma ka kishiyanci bangaren jama'a mun fahimta in ka ji shi ta gabar kai yamma in ka ji shi ta yamma kai gabar saboda mafi girman fitinar sa shine riddar da mutane yake yi gabarin addini musulunci juyar da mutane yake gabarin imani da Allah annabi ya ce makka da madina ne kawai baya shiga nan ma Allah mala'iku ya sa suka tsare makka suka tsare madina to su kuma idan akwai wani fajiri da yake ciki za ta yi wani tumbaka sai ya fita to sai su je su gamu a can waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai je ya samu mutane ya kiraye su zuwa ga bautarsa ya kiraye su zuwa ga kafirce mai Allah idan sun amsa dama magana ce ta duniya zai ce sama ta zubda ruwa ta zubar yace kasa ya fitar da amfani ya fitar dabbobin su duka haihuwa da komai harkan arziki sai ta canza yanzu nan da su samu bunƙasar tattalin arziki duk abin da ake bukata na rayuwa sai ya inganta musu amma dai sun rabu da imaninsu annabi yace yakan je ya samu waɗansu mutane su kuma ya kiraye su zuwa ga abin da yake kira a kai su mayar mishi da martani su ki amincewa su bijire mishi su yi mai tawaye yana farin cikin su annabi yace duk da su talauce su tsiyace duk wani abu da suke da shi mai amfani abin sai ya lalace to kaga ai sha'ani ne na masu ƙarfin imani to yana cikin wannan shegantakar sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da annabi Isa alaihi salatu wa salam annabi yace annabi Isa zai sauka yana dafe da fukafukan mala'iku guda biyu yana sauka operation na farko da zai fara shine neman inda dujalai annabi yace kowani kafiri yana jin kanshin jikin annabi Isa alaihi salatu wa salam sai faɗi mu to zai ta neman sa ya kutsa nan ya kutsa nan ya kutsa nan ya shiga nan ya fita nan har su je su yi kitfi da annabi Isa alaihi salatu wa salam annabi Isa ya kashe shi to bayan ya kashe shi to kuma al'amari sai fara daidaita al'amari sai fara daidaita to annabi Isa alaihi salatu wa salam sai ya haɗu da mahadi kuma sai a cigaba da aikin Allah a cigaba da gyara ƙasa a ci gaba da samar da alkhairi a bayan kafa a ci gaba da jagorantar bayi akan bin Allah bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jama'a ana kuma cikin wannan tafiya to sai Allah ya yi wahayi ma annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce mishi lokaci yayi da zan sake ya ajuju da ma'ajuju a wata sabuwa kuma ke Allah sai ya ce mishi ya tattara dukkan waɗanda suka yi imani ya haura da su kan duwatsu to haka kuma za a zo a yi ta haurawa kan duwatsu a yi ta haurawa kan duwatsu ya ajuju wa ma'ajuju za su fantsamo cikin duniya su zo su yi duk irin ɓarnan da za su yi jefa rayuwar al'umma a cikin halin ƙaƙanikai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda tsananin masifa da mu'minai suka shiga domin suna kan duwatsun nan ba su isa sauka ba akan shiga fitina da masifa na yunwa mai tsanani annabi yake takan kaima kan saniya ɗaya kan saniya inda za a ɗaga a nuna wa mutum zai gwammaci a bashi kan saniyan akan a bashi dinari ɗari kage yanzu ai tarai kawai ake to ana cikin wannan hali na kuncin rayuwa wannan yunwa mai tsanani annabi Isa alaihi salatu wassalam da waɗanda suka yi imani da Allah kuma sai a kama roƙon Allah a kaskantar da kai ana ta roƙon Allah to Allah sai ya sako waɗansu tsutsotsi haka annabi ya ce manya-manyan tsutsa sai su dinga faɗuwa a kan haƙarƙarin waɗannan ya'ajuju da ma'ajuju kan kafaɗinsu suna cizon su take lokaci guda haka duk tsutsotsin su karkashe su to haka kuma duk dan su mutu gawar waki a cikin ta kota ina ga sunan arbi domin mu'minai ba su yi ma tunanin kwashe su gudun ba da su iya ba to sai su roki Allah mafita akan wannan musibar matattu gawar wakin ya ajuju da ma'ajuju da yake tsakanin su to Allah sai ya turo waɗansu tsuntsaye hadisin muslim sai ya turo waɗansu tsuntsaye manya-manya to tsuntsayen su za su zo suna cafan su suna tashi da su suna zuwa suna zubar da su a inda Allah ya hukunta to bayan an gama jide gawar wakin to kuma za a yi wani ruwa da zai wanke duniya to bayan an yi wannan ruwan to duniya kuma za ta sake ɗaukan seti na aminci da walwala to a lokacin ko shuka mutum ya shuka abinda zai tsiro na musamman ne to a lokacin ne annabi ya ce rumman ɗaya sai a yi gayya a zo a gagara cinyewa saboda komi kuma ya yi albarka duka abinda waɗannan misaltalu ko waɗannan kisoshi suke nuna mana ka lura duk lokacin da barna ta afko cikin al'umma to sai kun ci rayuwa ya shiga haka ne daga lokacin da ya jaye sai kaga sauki ya sake dawowa ai mun lura ko yanzu ga yadda duniya take rayuwa mahadina zuwa yana fara aiki a bayan ƙasan don tabbatar da adalci rayuwa sai ta canza daga lokacin da dubal ya zo kuma rikici sai ya sake tasowa a duniya yanayi sai ya sake gurbata idan annabi isa ya zo ya kashe shi kuma duniya sai talafa lokacin da ya juju da majuju suka zo sai kuma fitina ta sake tasowa jama'a ai muna fahimta to haka ne ita barna a kodayaushe ba ta taɓa haifar ma al'umma wani abu ba in ba na lafiya ba Allah ya sa mu dace yace hatta innal isabata minan nas har takan kaima jama'a masu yawa daga cikin mutane la ya'kuluna rumman suna cin rumman guda ɗaya rummana wa yastazilluna bikifiha sannan suna inuwantuwa da ɓawonta wa yakunu al-unqud min al-inab yakan zam nonon inabi wannan jinke da ake ɗaukowa ba ka ake ɗaukar nonon dabino ba haka ake ɗaukar na ayaba ko to ita ma ai haka ƙwallin yake nono guda suna cunkus a jiki ya ce to akan ɗauki unqud guda ɗaya na inabi min al-inab na inabi wikra ba'ir shi kaɗai ya ƙishi rakumi kaya a san raƙumi fa idan aka samu ƙwararru wadda suka san raƙumi suka iya lodi ma raƙumi raƙumi yakan iya kwashe kayan da peacock za ta kwasa to nono ɗaya na inabi yakan zama shi ne kayan raƙumi ba yi buƙatar a ƙara mishi ba inabi ai ta yi albarka to malam irin waɗannan hanyoyi su ne hanyoyin da za mu gyara gonakinmu amma in dai muna laifi wai cewa muke gonan ta mutu a matsa ƙauye gonan ta mutu yanzu na ƙauyen ma gonakin sun mutu ai matsalar ba ta gona ba ce matsalar ta menene ke sabbaba musibar mutuwar ƙasa yadda ko an shuka amfani ba za a more su ba sai a ce yanzu inda kana neman gona da za ka yi wani amfani kana ba tsammani to ka kirga waɗansu milamilai daga cikin gari to ina ana ta ƙara bi ne ba duk gonakin a bayan gari ne kawai kowa gonarsu take da sauransu to ba za ta yi ba malam ya ce وأن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام سنن مرقه غدا ديا راقما مشي مشاهروا ba wacce ake tatsan nono a jikinta ba ita kadai takan ba da nono ya ishi jama'a masu yawa takan ba da nono ya ishi karamin alƙarya ko anguwa guda ita kadai madaranta zai iya isan dukkan anguwannin mun da muke ciki nara kuma annabi yace na saniya yana isan kabila guda kabila hadisi kabila guda misali a ce yare kaza duk ku fito su fito duka sani ya za ta ba su madara da zai wadace su ina yi su nono sani ya guda annabi ya ce akuya guda ɗaya in za a tatse madararta waɗansu irin ƴan ƙananan majalisi da sauransu nan duk madaran ya ishe su saboda albarka ya zo bayan Allah mu fahimci cewa wato neman kusanci zuwa ga Allah shi ke samar da albarkar abubuwa ba da barbaru ba ne ai kasar ta Allah ce gonar ba ta Allah ba ce idan aka shuka amfani a ƙasa mutum ya je ya shuka masararsa ko ya shuka dawarsa ko ya shuka geronsa ko ya shuka alkamarsa akwai wani technology na dole ya fito daga ƙasa ai duk dabaran wani professor ko wani ƙwararre akan harkar noma sai amfanin ya fito ne amma bai isa shi ba shi da dabaran ta fito to ina da fito wancan sai Allah ya fito ne ta to da kan gidi ana taki ai za ta fito ne in ka ji ana feshi ai za ta fito ne to tafiton akwai wanda yake da wani fasahar wani technology na in ka shuka dole ya tsiro in ka shuka irinka a ƙasa nan sai dai addu'a malamin gona ma ba abinda zai maka sai bayan ta fito to ashe asalin abun a wajen Allah yake kowa yana kai kawo ne a jikin abinda Allah ya hukunta malam yace wa'annal-liqhata al-wahida latakfi al-fi'am min an-nas wa tantakan wadaci jama'a masu yawa daga cikin mutane idan aka samu raƙuma guda ɗaya wacce za ta ba da madara to madararsa ita kaɗanta ya ishe ku idan ku mutanen anguwa ne idan kuma saniya ce annabi ya ce ya ishe ƙabila su zo su yi amfani da shi hazihi wa hazihi li'annal arda amma tsawurat minal ma'asi malam ya ce hakan kuwa zai faru ne yayin da ƙasa aka tsarkake ta daga sakamakon jama'a duk muna fahimtar abubuwan ko yayin da aka tsarkake ƙasa daga saba ma Allah to a lokacin ake samun albarkar abinda ƙasar za ta fitar malam ya ce wa hadhihi li'anna al-arda lamma tawurat min al-ma'asi yayin da aka tsarkake ta daga saba ma Allah zaharat fiha asarul barakati min Allah ta'ala to kuma sai ta yi tabayyanar sai albarkatu alamomi gurabe na albarkatu da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mata sai ta bayyana duk abin da aka shuka sai kaga yayi albarka duk abin da aka bisne sai kaga yayi albarka malam yace yayin da aka tsarkake kasa daga saba ma Allah zaharat fiha asarul baraka min Allah ta'ala to dukkan wata alama ta albarka sai yayi tabayyana a cikin wannan kasan duk abin da aka sa abin sai yayi albarka jama'a mun gane ko allati mahaqat hazzulul wal kufr wadda kafirci da sakon Allah ya riga ya shafe su a baya to ana kyautatawa sai su ci gaba da bayyana jama'a mun fahimta a shekarun gonakin mu har yanzu akwai damar mu kyautata su mu gyara su zaharat fiha asarul baraka min Allah ta'ala sai alamomi guraba albarkatu sai su yi ta bayyana a cikin wannan kasan allati mahaqat dhunubi wal kufr wadda dama da kafirci da zunubi ya shafe su kwata kwata ba a samu a wannan kasan wala raiba malam yace babu kokonto annal uqubat allati anzalaha Allah fil ardi uquba azaba azaba ya Allah ya saukar a bayan kasa baqiyat asaruha sariyatun fil ardi Allah yake sauran ragowar sa burkushin sa gurbin sa ya rage a bayan kasa yana yawo jama'a mun fahimta mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wasallam ba an halakar da su da ambaliya ba to wai wannan ambaliya ma ne ke kurkushin sa nan mutanen annabi Hudu alaihi salatu wasallam ba an halakar da su da guguwa mai karfi ba to wannan guguwan har yanzu akwai sauranta akwai ragowarta akwai gurbin samudawa ba an halakar da su da tsawa ba to malam yace dukkan al'ummomin da aka halakar da su da nau'ukan azaba jama'a kar ku manta abinda aka musu gurbudin sa yana nan yayi kwanton fauna akwai wanda in ya zuba mai petrol zai tashi garibu mun fahimta ba abinda malam yake nufi kenan ba wai abin ya tafi bane gaba daya yana nan yana yawo ya lafa kawai bai gamu da abin da ya rura shi irin yadda ya rura shi a wancan lokacin ba ne bai gamu da abin da ya rura shi irin yadda ya rura na mutanen annabi Lot laifin bai gamu da abin da zai ingiza shi ba ne to gurgudun yadda kuke yi kamar kuna rura shi ne kamar kuna kyasta mishi a shana ne jama'a mun fahimta da kyau malam yace wala raiba babu kokonto annal uqubati allati anzalaha Allah fil ardi azaba azaba uquba uquba da Allah ya saukar a bayan kasa baqiyat asaruha sauranta ragowarsa gurbinsa ya rage yana nan a bayan kasa sariyatun fil ardi yana ta kai kawo a bayan kasa tatlubu ma yushakiluha min az-zunubi duka wannan azaban suna ta neman abin da yayi kama da su na sakon Allah yawa in kuma mun gane ko suna nan suna ta yawo kowanne yana neman halarsa na sakon Allah shi idan ya gamu da zina ne yake tashi kamar bombe idan ya gamu da zalunci ne yake tashi idan ya gamu da taba mai iyaye ne yake tashi idan ya gamu da luwadi ne yake tashi ba mun fahimta malam yace to suna nan suna tayawo a bayan kasa talubu ma yushakilu halin zunubi suna ta bibiyan abun da ya dace da su na laifi wanda yanzu nan zai ta da su allati hiya asaru tilkal jara'im allati uzibat biha al'umam wadda waɗannan ababa da yake naso malam yace gurabe ne burkushi ne na wa'ancan laifuffuka da aka yi allati uzibat bihal umam wadda aka azabtar da wa'ancan al'ummomin da su jama'a mun fahimta to sauransu suna nan ragowar yana nan yana tsayawo shi ma yana neman irin waccan kalan da ta tada wancan bala'in mawaccan al'umman to su ma waɗannan sauran ragowar suna bibiya a bayan kasa suna neman ina za su samu ragowar irin waɗancan laifuffukan a yi mutunta yin wako malam ya ce a hadihil asar fil ardi wannan ragowar na waɗannan uqubobi suna nan a bayan ƙasa min asari tilkal uqubat kuma saura ne ragowa ne na waɗancan uqubobi da aka yi wa waɗancan al'ummomi ragowar burkushin waccan fitinar al'ummomin da ta shuɗan nan to ita ce sauranta yake yawo a tsakanin al'umma jama'a mun fahimta fa hadhihi al'asar Allah ce waɗannan ragowar fil ardi da yake bayan kasa min asari tilkal uquba to ragowa ne na waɗancan uquba abinda ake bukata ka gane shi ne wai idan ka ga an yi ambaliya ya zo ya rusa gidaje ya halaka jama'a burkushin na annabi Nuhu ne kun gane din wa burkushin na dama ya lafa ne raguwa ne idan wata uquba ta taso ma al'umma wata fitina ta taso ma al'umma to raguwar irin wadda aka yi mawaccar al'ummar da ta shudan ne dan burkushin tan ne da ya kwanta wadansu suka zo suka tada shi malam yace a hadhihi al'asar wadannan guraba fil ardi a bayan kasa min asari tilkar uqubat kura ne raguwa ne na wadannan uqubobi kama anna hadhihi al-ma'asi min athari tilka al-jara'im kamar kuma yadda wadannan sakon Allah su ma gurabai ne ragowa ne na wadannan sakon Allah kun gane ko idan ka ga mutum kulluwadi to wai shi ma ya gado sauran ragowar na annabi Nuhu ne kun gane magana idan ka ga mutum yana kaza to ya burkuso sauran ragowar na wacce ne to yadda burkushin su ka samu haka azabar ma burkushin su ne zaka taso mun gane da kyau malam yace kama anna hadhihi al-ma'asi min athari tilka al-jara'im kamar yadda waɗannan hukuka su ma burkushi ne na waɗancan laifuka da aka yi to haka waɗannan uqubobi da su ma suka yi kwancan bauna burkushi ne na sauran abinda aka azartar da waɗancan al'ummomi malam yace fatanasabat kalimatullahi wa hukmuhul kauni wani nasu za su ga fatanasabat hikmatullahi malam yace sai aka samu munasaba na kalmar Allah wa hukmuhu al-kauni hukuncin Allah na kaddara ne kaddara sai aka samu dace tsakanin kalmar Allah ko hikimar Allah da kuma hukuncin Allah na tuntuntuni da Allah ya hukunta awwalan wa akhiran farko da ƙarshe jama'a mun fahimta irin abun da ke tayar musu da fitinar Allah sai su ne kuma a ƙarshe irin sa ne zai tayar muku da fitinar irin abinda ya faru da fitinar ta tashi kuma sai aka sanya muku irin abinda zai faru in fitinar ta tashi Allahumma sai dai a samu salo salo ko da tsari tsari yadda abun zai zo mu al'umma Allah ya tsare mu ba lalle bane yadda su za a zo a dare sai a halakar da su ko a ce to kuma a lokaci guda an zo an halakar da ku mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu baya daga cikin tsari da Allah zai azabtar da wannan al'ummar kawai gari an darka ki al'ummar an halakar da ita baki daya amma dai kuma akwai salo da hanyoyi da za a cin musu da irin hukuncin da aka yi ma waɗanda suka gabata Allah ya sa mu dace malam yace tanasabat kalimatullahi wa hukmuhu al-kauni awwalan wa akhiran malam yace sai aka samu munasaba na kalmar Allah hukuncin da Allah ya yi na baya irin wannan hukuncin shi ya yi a ƙarshe hikimar da Allah ya tabbatar da ita a kan waɗancan laifuffuka irin wannan hikimar ya tabbatar da ita a kan na ƙarshe wa kana al'azim min al'uquba lil'azim min aljinaya sai ya zama babban uquba horo azaba babba ana yinsa ne ga babban zunubi wal akaffu lil akaffi karamin azaba sassautan azaba da sassautan zunubi akwai hikima ko babu akwai kowane laifi akwai girman sa kuma kowane laifi akwai girman uqubar wannan hikima ce ta Allah wa hakaza yahkum subhanahu bayna khalqihi to haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake hukunci tsakanin bayinsa fi daril barzakh tun a barzakhu wa daril jaza da kuma gidan sakamako shine gidan lahira ba yanzu dai a duniya mun ga tsarin ba. Lai kowane laifi akwai horo da Allah ya ajiye mana shi. Kowane hukunci akwai, kowane laifi akwai hukuncin da Allah ya dora akan wannan laifin. Idan mutum ya aikata laifin, to sunnar Allah ba ta canzawa. To haka in mutum ya shiga cikin kabarinsa, haka idan mutum da ji ranar alkiyama. Kuma a mun fahimta, ba za a ce to azabar da za a yi wa ƴan luwaɗi da lokacin annabi Lut, kai tun da na wannan zamanin ne ba irinsa za a maka ba, a'a ajin kuɗi ne da su. Wanda ya kafirce ma Allah ya shirka da Allah da na shekara dubu da na yau duka abu ɗaya ne. Alam nuhlikil awwalin thumma nudji'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin. Malam yace wa ta'ammal muqarrarat ash-shaytan. Malam yace to idan ka gane karatun ka lura, wa ta'ammal muqarrarat ash-shaytan, ka lura kai tadabburi kan alaka abokantaka da shaytan, wato ka samu salo da za ku daidaita da shaytan. Daga inda ka hau tanal ɗinsa, to ka hau kan fitinarsa. Zama mu fahimta, daga lokacin da mutum ya zama ƙarin aboki na shaidan, to daga lokacin duk wata fitina da layinsa take haifarwa, kai ma ta shiga wannan fitina. Bale ce ka lura da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya rattaba waɗannan hukunce-hukunce a kan irin waɗannan ayyuka da muka ambata. Malam ya ce wa mahillahu wa mahillihi da muhallinsa wa darihi da gidansa, duk wani muhalli da aka ce na shaidan ne kana isa, to ka cika mudunka. Duk abin da aka yi tanadi don wannan gidan, kai ma sai a ɗiba ma ka sanka. Jama'a mun fahimta, duk gidan da aka ce gida ne na shaidan, kana shiga cikin wannan gidan, to ka san da aka ɗiba ma shaidanin gidan, kai ma sai a ɗiba maka. Jama'a mun fahimta, ashe kenan hannun riga da sharri, hannun riga da saƙon Allah, hannun riga da masharranta masu saɓa ma Allah, kai shi ne zai baka zaman lafiya. Amma in dai ka zama abokinsu a muhallinsu, ka zama abokinsu a gudanarwansu, ka zama abokinsu a wajen zartaswansu, to kuma abin da ya shafe su kai ma zai shafe ka. Malam yace fa innahu lamma qarana al-abda, lokacin da shaitan ya yi abokanci bawa. Jama'a mun fahimta, ba shi bane karin ko? Fa innahu lamma qarana al-abda, duk lokacin da shaitan yayi kawance da bawa, yayi abokantaka da bawa, wastaula alayhi, yayi mamaya akan bawan, nuzi'atil baraka min umrihi, to sai a cire albarka a rayuwar shi bawa. Jama'a mun gane shaidan rayuwarsa akwai albarka ne, to kuna kawance kai ma sai a jaye naka. Kuna kawance, kuna abokantaka da shi yadda rayuwarsa ba ta da albarka, to haka kai ma sai a cire albarkar ta. Malam yace fa innahu lamma qarana al-abda wastaula alayhi, lokacin da ya abokanci bawa, yayi mamaya akan bawa, nuzi'atil baraka min umrihi, to sai a cire albarka a rayuwarsa, wa amalihi, sai a cire albarka cikin aikinsa, wa qawlihi, sai a cire albarka cikin furucinsa, wa rizqihi, sai a cire albarka cikin arzikinsa. Wa lamma asarat ta'atuhu fil ardi ma asarat, yayin da mishi da'a shi shaidan yayi ta'asiri a bayan kasa irin abin da yayi na ta'asiri, ma'ana lokacin da da'a ma shaidan yayi tasiri a bayan kasa, ya zama yanzu shaidan ake bi, abin da yake so ake yi, yayin fa ake yi, nuzi'atil barakatu min kulli mahallin, to sai a cire albarka a kowane waje. mun gane ko nuzi'atil baraka min kulli mahallin zahara fihi ta'atu to sai a tsira albarka a duk wani muhalli da a aka bayyana abu idan nan wajen wajen yi mishi da'a ne to sai a tsira albarka a wannan wajen jama'a mun gane lokacin da da'a mashaidan yayi ta'asiri a bayan kasa yayi mamaya a bayan kasa to Allah sai ya tsira duk albarkan wajen da da'a mashaidan din kai mamaya a wannan wajen sai mun gane ya zama ɗaya da karatunmu na satin da ya wuce ko yawa to irin wannan waje da aka tsira albarkan wajen ke zama na kuma kai kuma a wajen ka je kake sana'arka a wajen ka je kake aikinka a wajen ka je kake aihuwan ƴaƴanka to kaga dole a samu matsala domin duk inda sabon Allah yayi ta'asiri da'a mashaitan yayi ta'asiri abun ana tsira albarkan wannan wajen وكذلك مسكنه هكذا وجن زمان سا إن هذا يكون زمان شيء لما جاء النبى بقى تو إذا ما سيا كثير البركة تو كيما إن ذاك جاء في يوم نن زمان تعرف الشيء كذا أواري ما كناك وجن بيا البركة دي البركة وكذلك مسكنه لا يجي هكذا وجن زمان سا لما كان الجحيم يا إن جاه النبى إذا شيء ما هو مسا لن يكون هناك شيء من الروح تو سيزم باب وني أبو tattare da wutar jahim na hutu war rahama ko jinkai wal baraka ko albarka saboda waje ne da aka yi tanadin sa na marasa albarka kada ko bai kamata abun ai a samu wani abu mai albarka ba to malam yace wannan shine ta'asirin sabon Allah akan su kansu bayi ta'asirin sabon Allah akan inda suke gudanar da rayuwar su ta'asirin sabon Allah akan guraden su da kuma urkushin abinda sabon Allah ya bari Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu to sai mu kwana anan sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk